Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM duka a Niger din, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 19 ga watan Satumbar shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne akan tsarin nan na hada makarantun allo da kuma na boko don inganta yara manyan gobe, wanda aka kaddamar tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan.
Kamar yadda muka ce a makon jiya, muna son sanin shin ina wannan magana ta kwana ne kawo yanzu a gwamnati.
To sai kuma masana masu sanin dabara yadda ya kamata wannan tsari ya tafi ko kuma ya gudana a haɗe karatun tsangaya din da na zamani, suna ganin fa dole sai an tashi haika.
Babbar magana ita ce wani irin manufa ake so a cimmawa, muka ce yanzu dole ne manufar ita ce a nuna ma ainihin iyayen yara waɗanda suke ba da sanin yara a cikin Islamiya a tsangaya, da kuma su malaman a nuna musu muhimmanci cewa ana so ne yanzu a ilmantar da yara su ke rubutu da karatu su dace da rayuwa ta zamani. Wannan manufar aƙida ce wadda yake dole ne sai an koyar da ita.
Zalika su ma kungiyar malaman jami'o'in Najeriya sun kira a dage yajin aikin su wanda aka tafi lokacin gab da fara jarabawa jami'o'in kasar. Za mu tattauna da Kabiru Lawanti, ɗaya daga mambobin wannan kungiya.
To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa shin yaya kuke kallon maganar janye yajin aikin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU wanda aka tafi gab da fara jarabawa, to yanzu kuma an ce a dawo.
Sakon farko daga Abubakar Sabiu Sabuwa Katsina yace muna maraba da wannan mataki da kungiyar jami'o'i ta ASU ta dauka na janye yajin aiki da take gudanarwa a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i ke shirin tunkarar jarabawa a kasar. Hakan ya nuna mana cewa kuna tausayi a 'yan talakawa. Daga ƙarshe nake roƙon gwamnati da ta kawo ƙarshen duk wata matsala da ke jawo yajin aiki a kasar nan.
Sai Idris Mai Salla Ibrahim yace hakan yana da kyau, amma tun tafiyar yajin aikin ba su kyauta ma ɗalibai ba. Idan an duba yadda suka yi nasu karatun, rarar da za mu fara jarabawa suka tafi yajin aikin, wanda wasu muna project, wasu aure za su yi idan sun gama jarabawar, amma gaba ɗaya sun dagula al'amuran saboda ɗalibai da yawa ba su iya karatu a gida.
Sai Ibrahim Muhammad Karasuwa da Adamu Muhammad Kore Maguru suka ce duk da cewa ana dab da fara jarabawa sannan ASU suka jawo suka dawo daga yajin aiki, amma mu muna ganin muhimmancin yajin aikin, amma dai dole ne a samu koma baya gani yadda aka shafa kwanaki ana yajin aikin.
Sai Isa Suleiman yace drama ce kawai kuma ta kare. Darasin da na koya shine gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i sun yi nasarar bata mini lokaci, ko ya kuka gani yau da gobe?
Kuma an yi sace kan sarki da kaho.
Allah kyauta. Sai sakon Mansur Baba Wuro na fada da Linus Emmanuel suka ce salam yau da gobe. Hakika janye yajin aikin da kungiyar ASU ta yi dab da fara jarabawar dalibai matakin yayi daidai, kuma muna ganin hakan ba zai kawo wata matsala ba ga jarabawar dalibai. Da fatan dalibai za su mayar da hankali wajen rubuta jarabawar namu, kuma muna kira ga gwamnati da ta dinga biya wa malaman jami'o'i bukatunsu a lokacin da suke neman, domin kada a sake koma gidan jiya. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. Usman, Safina da Maryam.
Mun gode.
Sai Ashirin Lawal na Gomarwan Baure yace yau da gobe muna fatar janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ta yi, saboda biyan bukatunsu da suka samu su ma za su biya wa gwamnati da bukatunta ta hanyar bada ilimi mai inganci domin cigaban kasar mu Najeriya.
Sai Ashir Usman Sabuwar Gwaram, Allah sa na faɗa sunan daidai.
Amin.
Ya ce yau da gobe ikon Allah, hakika janyen yajin aiki malaman jami'a wani abin farin ciki ne ga iyayen ɗalibai da ma dai su kansu ɗaliban. Fatanmu dai Allah ya sa ɗaliban su yi amfani da wannan janyen yajin aiki don cika gibin da suka fuskanta a baya.
Sai Dahir Badama Sibil Kaciwa ya ce salamu yau da gobe, tabbas janyen yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi abin ayaba ne. Allah ya sa ba yadda aka saba a baya bane yadda ake raka bako yake dawowa. Allah ya sa yajin aikin sun shanye duka babu saura. Amin. A ƙarshe nake wa ƴan uwana matasa fatan alheri cikin karatunsu.
Sai Armayau Hussein ya ce salamu yau da gobe. A gaskiya muna murna da wannan mataki da kungiyar jami'o'i ta ASU ta dauka na janye yajin aiki da ta yi a wannan lokaci da za a fara jarabawa. Da fatan Allah ya kare kiyaye baba. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya.
Sai Mustafa Aluguru ya ce yau da gobe, ina farin cikin janye wannan yajin aiki da malaman jami'a suka yi. Allah ya kara musu basira. A ƙarshe ina jin hankalin ɗalibai a maida hankali wajen karatu.
To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter @m_garinrijiya ya ce eh to za a iya cewa su yi kokari, to amma ya kamata su sani cewa idan ɗalibai da yawa sun faɗi jarabawa a wannan zango to tabbas laifinsu ne.
Sai Yakubu @yakubu41 ya ce assalamu yau da gobe, janyewa yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi mu ɗalibai abin ya mana daidai saboda daman hutunmu ya ƙare.
Sai @Ahmad Bajoga ya ce janye yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU ta yi, muna fatan yajin aiki ya zama tarihi a ƙasar.
Amin. Sai @Abadambam ya ce yau da gobe, muna fatan kungiyar ƙananan likitoci za su yi koyi da kungiyar malaman jami'o'i wajen janye yajin aikin da suka shiga.
To sai daga ƙarshe @Garba Sadiola ya ce waye ga musu Burnar Gabas take.
to ɗaliban koko su malaman jami'a.
To wanda ba sani ba.
To Allah ya sa mu dace.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To yanzu muna tare da Malam Kabiru Lawanti dan jin yaya yanzu ɗalibai za su yi gashi an kira a dawo daga yajin aikin malaman jami'a wanda aka tafi gab da za a fara jarabawa a jami'o'in ƙasa.
Haka, wanda kuma yana ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya da yake dai muna son magana da shi a matsayin shi na mai fashin baki ne. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ciao Malam Kabiru, barka da warhaka.
Yawwa sannu.
Barka da shigowa. Barka da shigowa.
Yawwa, to kaji dai lokacin da aka tafi yajin aiki ko kuka ranka kuka tafi yajin aiki wannan kungiya taku. Duk da yake na ce za ka yi magana a matsayin mai fashin baki ne, amma tunda kana cikin membobinta kaji membership ya ja maka. Kun tafi yajin aiki ana gab da fara jarrabawa. Sai kuma yanzu gashi baka tatan kuma an ce a dawo, kila yaro ya sha karatunsa malam yana jira. Yanzu ya je kuma ya zama
ya ji abin da wani mai sauraro ya ce bai ce laifinsu ne aka faɗi jarrabawa.
To kaji, to me za ka ce da farko shimfiɗa mana wani abu a kai.
Ya haka zai zama laifin malaman jami'a, mu ina ruwan mu da wannan.
Saboda wai sun gama cin karatu
kuma sai aka tafi. Sun ce ba su iya karatu a gida.
A shi ɗalibi na jami'a ba wai kamar na secondary ko na primary school ba ne. Dai ɗalibi na jami'a da yake tunanin cewa wai sai yana makaranta ne zai karatu, ka wai kenan bai ci kamar cikakken ɗalibin jami'a.
Ya ya kamata yayi?
Saboda shi a ɗabi'ance. Abinda malamin jami'a yake shi ne koya wa ɗalibi yadda zai koyi abinda ake cewa self study, wato a nuna masa yadda zai je library ko kuma ya shiga internet ya nemi abubuwan da zai karanta kuma da zai yi, bayan ya fahimci abin a aji kuma ya san yadda zai danganta wannan abin da ya fahimta a aji da kuma
ya farfasa shi rayuwarsa ta fita.
Da saboda haka maganar ma cewa wai a ɗora malaman jami'a laifi akan cewa su yajin aiki ɗalibai za su jarabawa, kaga sai dai mutum bai san yadda jami'a take
To Malam Kabiru, ma da farko me yasa ma kungiyar Malam Kabiru, me yasa tun farko ma kungiyar malamai ta ASU bata ta kasa hakuri ta tsaya sai
an gama
jarba a tafitin da ana gab da yi?
Yawanci an yi kuma na waɗannan tambayoyin, amma na san cewa shugabannin su ASU din sun ba da amsoshi wanda yana iya gamsar da mutane, amma saboda masu sauraron su abin da ya kamata mutane su gane shi ne doka ce ta bamu iko cewa in ba mu gamsu da irin ainihin yadda ake mana ba ta fannin ainihin aikinmu mu tafi yajin aiki, sannan ya kamata mutane su gane cewa jarrabawa yana bangaren any academic activities wato abubuwan da ake a jami'a wanda ya shafi koyarwa da sauransu, saboda haka shi wai jarrabawa koyarwa aji ko research ko kuma aiki a laboratory duk ne kar mutum ya dauka cewa kuma jarrabawa ai ba wai wannan jarrabawan karshen ta ne kace jarrabawa kawai ba. Akwai jarrabobin da ake na assignment da test da ake wanda ake ce masa continuous assessment. Kusan mutum ya dauka cewa wannan jarrabawa ta karshen ita ce kawai jarrabawa. Ina tabbatar maka cikin ɗaliban nan akwai wanda ya fara ma san 30 daga cikin continuous assessment. To abin da suke nema kawai da yake ma ke 10 ko 20 ba su jarrabawan. Kuma haka daina ma kawo wannan. Abu na biyu kuma batun cewa wai an dawo yajin aiki za a kira su kiran ɗalibai su dawo makaranta ba haƙƙin malaman jami'a ba ne. A lokacin da muka ci yajin aiki ba wanda muka ce ya bar makaranta. Kuma yi tsammani akwai wata jami'a a ƙasan nan wanda take ta rufe hukumta ta ɗalibanta saboda malaman jami'a suna yajin aiki ba. Ba yi tsammani akwai wannan jami'a din ba.
To me ɗalibai za su tsaya a makaranta tunda ba malamai? Karatu.
Akwai karatu, akwai library, ai akwai library, ina ji kamar jami'ar mutum.
Oh, kana nufin ba sai sun tafi gida ba?
Ainihin library wanda duk da mutum Afirka babu irin shi. Wanda yake duk wani wasu ma daga wasu kasashe suna zuwa su yi binciki a nan wurin.
Wato ba sai sun tafi gida ba.
Ɗalibi na jami'a ba wai karatu na aji kawai shi ne aiki su ba, akwai bincike da sauransu. Wanda da ya tsaya da za su kara wa kansu ilimi da sauransu ma a wannan
lokacin. Kila aljihu ya kafe ne Malam Kabiru. Kila aljihu ya kafe
ya ji ake da sai baba ya gani.
Kuma ai kan kala kamar ɗalibai maza ne Malam Kabiru za su iya zama, amma kamar mace an ce a rufe jami'a me za ta ce gida ta zo da tana yi a makaranta ai dole ta koma gida.
A'a, ko da kuma kar mu kawo wannan maganar saboda da mata da maza wajen karatu ai ba a cewa ba
ku ne
magana na cewa affirmative action ba. Saboda haka kar a bara wani maganar wata ko na miji ko abin da namiji zai yi ai wasu maza ce. Saboda kar ma mu je wannan wurin.
To amma
biyu kuma in an dawo din wata jami'a da za ta sa ɗalibanta ba ni tsammanin daga kiran su kawai za ta zo fara jarabawa ba.
Bari mu tsallaka can. Yawa bari mu tsallaka can maganar cewa sun ba da ka'idoji. Shin wani akwai ka'idojin da suka giginda cewa sai akan condition ko kenan a turanci? Wannan ka'ida da aka gindaya kullum abin da ake ta yi kenan Malam Kabiru, kuma wannan abu zaka ga cewa kwalliya mutane suna ganin ba ta biyan kuɗin sabulu. Wai ina matsalar nan take ne?
An ce Allah sa in sun je sun
shirye. Matsalar tana a wajen gwamnati ne sai da shekara 30 an yi yarjejeniya da su ba ta cikawa. Wannan ma dai da aka janye din saboda ainihin wani dan kaman a ce yadda ne da aka yi da shi minista na ilimi da kuma wasu shugabannin malaman jami'a din, saboda yana tabbatar maka kashi 80% na malaman jami'a to sai da jin wannan yajin aikin ba. Amma saboda akwai wata kyar yadda tsakanin wasu shugabannin asu da kuma ainihin shi minista din aka ce to a janye a ba su lokaci a ga ko za su yi. Ina tabbatar maka nan da ƙarshen watan goma in babu wani abin da gwamnati ta yi wannan yajin aikin za a sake tunduma cikin sa. In ba wani kar mu sa muna ta wani kaikawa.
To mu tafi kan abin da ka iya fashi, mu tafi kan fashin baki. Yanzu kai ba dan asu ba ne, ba kuma ɗalibi ba, ba malami ba. A matsayinka ne mai fashin baki a ƙarshe cikin minti ɗaya, me za ka ce mana? Shin yaya ya kamata ne a magance wannan matsala ne na yajin aikin malamai ne, waye ko ma na ina?
Wallahi abin da ya kamata a yi a waɗannan shekaru 30 na hannu saboda maganin waɗannan abubuwa na yajin aiki. Inda a ce abubuwan da aka yarjejeniya a kansu nan ana yin su yanzu haka a cikin abubuwan da aka ce an yi yarjejeniya a kansu. Ko guda ɗaya wanda zan iya baka misali a kan shi wanda aka ce a cikin kwana biyu za a yi yin shi. Amma har yanzu maganar da muke da kai ɗin nan babu wani takarda guda ɗaya da aka bara aka ce ga shi nan an yi ta da shi. Batun pension na ma'aikatan jami'a. A wato a kafa musu kamfani na MSEMCO, wato kamfanin kula da ainihin pension na ma'aikatan jami'a. A wancan mitin ɗin da aka yi, taron da aka yi, an bamu cewa gwamnati ta ce a cikin kwana biyu za a yi shi. Yanzu kusan sati uku har yanzu da Senko ta bulasi. Ta da shi ce a ainihin abubuwan da ke kawo
matsalolin manyan abubuwa.
Yi magana a ce za a yi saboda wasu abubuwa da na tsarin gwamnati ga ya yi ta ɗaukan lokaci an kasa yin su.
To amma kai ma akwai jam. Yawa to na jin ka yi.
abu na biyu in an yi yarjejeniya aka ce za a yi abu zuwa lokaci kaza to ya kamata a ce da ni sai tayi shi amma sai kaza an manta da abin sai in Afrika ce za ta yi yarjejeniya ki tada wace kai wannan abun daman can an ce za a yi shi ko ba a yi shi ba kaga in maganar da ya rashin cika alƙawari shi ke kawo wannan abun ana ta zuwa gaba ana ta dawowa baya
ayi to sai mu ce Allah ya sa mu dace
malaka
ne mun gode kwarai da ka samu magana da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin yau da gobe yawa to sai mu ce Allah ya sa mu dace kan kun ji dai Safina Maryam da masu sauraro kun ji ta bakin Kabiru Lawanti ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya ne da yake yin magana akan ta ko ina yaya abin yake matsala sai mu ce to da fatan ko ina da abin yake fa dai za su yi abin da ya dace madalla
sai da ilimi aka arziki mutane sana'an duniya da gobe kiyama mu tabbata kowar zamba ce da ilimi ba mu dai ga tsiri ba sai ba da shi da jaki
ni na raba ta yan ba zan tara jirgin dinnan ba
yanzu kuma sai mu koma ga maganar mu ta makon jiya akan maganar karatun allo da na zamani a hade.
Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da Dr. Bashir Nuhu Bambai wanda masani ne akan dabarun yadda ya kamata a aiwatar da wannan magana ta hadakar tsarin karatun tsangaya da na boko a lokaci guda ga yadda hirar tasu ta kasance ta waya a Abuja.
Yanzu a yanzu ko ina kwana a irin yadda kuke bin diddigi?
To, tun farko mun bayyana cewa wannan tsari da tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ɗauko ba tsari ba ne wanda yake zai iya ci gaba ko kuma ɗorewa. Dalili kuwa saboda wani tsari ne wanda yake kafin ma ilimin zamani na boko ya zo an zo an tarar da wannan tsari ilimi na wato musulunci wanda yake za a zaunar da ainihin ƙananan yara ko kuma ta koya musu hada alƙur'ani mai tsarki. Sannan kuma daga baya a koya musu wasu abubuwa da suka shafi wato tarbiyyar rayuwa yadda za a kuma yi tsarki da sauran abubuwa da suka shafi tauhidi da fiqh da sauransu wani wani tsari ne yake a daji wanda yake yana da wato mizani yana da ginshiƙansa da komai wanda yake tanadadde ne shekara ɗaya da ɗari to da haka nan a zo yanzu a ce za a ɗauko wannan tsari a gwama shi da ilimin zamani to akwai matsaloli da yawa to da ka tuna wani lokaci mun faɗa mun shi idan ana so a inganta wannan abu ana so a tsara a tsari wanda yake zai ci gaba kuma zai iya ɗorewa kuma zai iya bunƙasa ilimi to abu na farko da ya kamata a yi shi ne a bi a koma a nemo shawara da ainihin waɗanda abin ya shafa wato ma'ana malaman da ke karantarwa
daga lokacin da aka kaddamar da shirin zuwa yanzu ku ya kuke kallon al'amarin
to gaskiya wato ba zan koyi maka ba wannan al'amari da muke ganin shi kage dai a takaice dai yanzu wannan tsari kusan babu shi wato inda ma ake yin shi kamar Sokoto da zonan suka fara kusan sai in ce bai fi ɗaya biyu uku wanda za ka nuna ba saboda haka wannan tsari dama tun da yaza ya riga ta ko tushe mara kyau ba zai ci gaba kuma saboda haka nan bai ci gaba ba amma muna ganin akwai hanyoyin da za a iya gyarawa ɗaya daga cikin kurakuran da aka yi a baya inda za a iya gyara su a yanzu zai iya shiga wata ba wanda zai ce a wato almajiri wanda ke karatun addini wato kada ya yi rayuwa ba tare da ainihin ilimin zamani saboda gaba ɗaya rayuwa ma gaba ɗaya in babu ilimin zamani ba zai yiwu ba kai
ka yawa ina zuwa ka ce akwai kurakuran da aka yi ne wani menene da kuskuren
na farko tukunna ɗaya daga cikin su shine ɗaukar yaran nan da aka rika ana yi musu azuzuwa da wuraren kwana kamar ainihin da aka tsara na tsari irin na karatun zamani kamata ya ce tun farko yaran yadda suke ainihin islamiyya ɗinsu tare da malaminsu can za a koma a duba manhajin nan da ake koyarwa sai a ɗauko idan zai yiwu ta ɗauko malami na makarantar boko ya rika zuwa wannan makaranta ta islamiyya ya ware wani lokaci yana koya ma yara karatu ABCD sai ya rubutu da karatu da sauran ainihin abubuwa wanda shine muka ce wannan a koma ainihin tangayar a zauna da yaran a koyar a ji can a same su a ba su ilimin zamani ba a rabo su da makarantun islamiyya na tangayoyi ba sannan a zo a gina wata makaranta ya ce ainihin kamar na zamani a aje su a ce nan za su karatu boko da na islamiyya wannan tsari tun farko da mun ce yana da kuskure ta haka ne muka ce dole sai an gyara ana su a ci gaba.
Na'am. Idan kuma ana batun ci gaba da ƙarin gyaran da mai da misali za ku so ku ga cewa an ƙare da wani akan wannan shirin.
To na farko tukunna babbar magana ita ce shi wani irin manufa ake so a cimmawa ai kaga wato inda aka ba samu matsala shi ne tunda manufa mun muka ce yanzu dole ne manufar ita ce a nuna ma ainihin iyayen yara waɗanda suke ba da tsanin yara a kai islamiyya a tsangaya da kuma su malaman a nuna musu muhimmancin cewa ana so ne yanzu a ilmantar da yara su iya rubutu da karatu su dace da rayuwa ta zamani wannan manufar aƙida ce wadda ke dole ne sai an koyar da ita haka nan muna so yanzu in har za a ci gaba da wani abu to a koma a ilmantar da iyaye da malamai da sauran al'umma muhimmancin shigar da ilimin zamani a makarantun tsangaya na ilimin addinin musulunci to wannan shi ne gaba da damar a samu har a iya cimma wani buri da aka nufa.
Eh amma su gwamnati suna ganin cewar yanda yara suke ganin ramba a kan titi da sunan bara ko almajiranci da sauransu ba abu ne mai ƙarfafa gwiwa ba shi yasa aka gina musu wuri guda aka tara su wuri guda kuma ake musu koyar wannan wuri guda.
Wannan yana da kyau amma duk da haka nan za a iya ainihin hana yara yawo inda ba wanda ke buƙatar wannan abu ba inda ake ƙasashe na musulunci da suka ci gaba da kuma sauran ƙasashe da ake wato musulunci da sauransu ba su irin wannan matsala nan abin da ya kamata a yi wato abin ne yana kamata ya kamata wato a bi shi mataki bisa mataki na farko waɗannan yara a janye su daga ainihin maganar bara saboda suna fita bara ne domin na abinci sai a bi su a waɗannan tsangayin makarantun tsangaya a kawo abinci da tufafi da kuma ainihin abin da shafi magunguna ana ajewa ana ba su malaman kuma ana ba su wani abu na ɗaukar ɗawaiye su kaga an raba waɗannan yara da tituna magana fita a je a bara ba su isa to daga nan sai a ɗauki mataki na gaba har zuwa inda ake son a cimmawa mutum ba a yi haka nan ba ba yadda za a yi karatun nan ya gyaru domin da zarar misali mutumin ƙauye da ya tura ɗansa karatun misali a garin Katsina ko Daura ko Kano ya zo ya garɗance ɗansa cewa gashi a tsangaya yana cin abinci da sutura ga wurin kwana in bai lafiya ana kula da shi an kan kwance ba zai taɓa damuwa ba amma idan ka ɗauko yaro kai shi wata makaranta kai aje shi kake ka killace shi sai ka cewa kana suka nuna wayo ne ka koya masa ainihin ilimin zamani kuma ka raba shi da ainihin hadda da ake so a yi to da haka ba zai fahimta wannan tsarin ba.
Na'am. Amma yanzu kai bisa yanda abin yake tafiya a halin yanzu me za ka ce a kai?
To gaskiyar magana tsarin da Goodluck ya ɗauko a wancan mutum tsari ne mai kyau saboda ana so a tsaftace ainihin al'umma wannan kuma abin da ya kamata a ce gwamnatocin arewa wato inda musulunci ke da ƙarfi su ma ne ya kamata su fara ɗaukaka wannan abu kafin daga Abuja a ɗauko wani tsari a ce a bi shi a kowace jiha a yi shi. Don haka nan mu muna son in zai yiwu kamar yadda gwamnatocin Kano da sauran wurare suka haramta ainihin bara da sauransu. So su kuma ƙarfafa ainihin waɗannan abubuwa na mai da ainihin yara ɗin su zauna a cikin makarantunsu na tsangaya na Islamiyya amma a ce da su a sha da su a ɗauko kuma malaman da za su koyar da su manhajar boko wato ainihin manhajar boko wanda zai sa cewa wannan abu ya zamo ya taimaki yaran kuma kuma iyayen sun samu gamsuwa malaman sun samu gamsuwa kuma wannan already ka ga aikata da sun fara da wasu wurare amma ya kamata su a rijiyoyin nan da ƙarfafa domin ina tabbatar maka cewa already su ita tsada kamar ta yi sauki ta yi kusan janye hannunta a cikin wannan tsari don haka nan dole ne jihohi da abin ya shafa su su fito ɗaukaka abin su inganta shi su gyara shi ta yadda za a tsaftace ainihin wato waɗannan abubuwa da suke damun al'umma na barace-barace da kuma halin taɓarɓare tarbiyya da ke shiga tsakanin yara da shaye-shaye da miyagun laifuka da kuma abubuwa na ta'addanci da ke faruwa da dama su ta a jawo hankalin irin waɗannan yara a jefa su su zama cikin wannan yanayi wanda kowa bai son wannan abu to daga tsari ne mai kyau amma yana buƙatar gyare-gyare kuma daga cikin su shi ne kamar da faɗa maka a baya ainihin gwamnati su fito da ƙarfi su ainihin mai da hankali wajen inganta makarantun na Islamiyya na tsangaya mai kuma su killace yara su gina makarantu da azuzuwa da ɗakin kwana ɗauko malaman na daure suke su koma can su koyar abin nan ba zai yiwu ba wannan tsarin.
Yawa in na fahimce ka zan iya sanawa a shekarun baya tun kafin lokacin da gwamnatin Goodluck ta fito da wannan shirin uwar gidan gwamnan jihar Yobe na da wato tsohon gwamnan jihar Yobe Sanata Bukaraba Ibrahim Hajiya Maryam Bukaraba Ibrahim da ke ita ma kwararriya ce a fannin ilimi ita ta fara fito da wannan tsarin a Najeriya inda a jihar Yobe a wancan lokacin ita ba wai ana gina makarantu bane a za a samu tsangayar malamin ne illa iya ka masa wata doguwar yar baranda inda za ka tuwuri yaran su karatu amma sana gina jama'a malamin da sauransu wato da wannan tsarin aka ci gaba da shi kana ga zai ji a gina musu makarantu a tarasa wuri ɗayan nan kenan.
Wannan shi ne dama tsarin da muka ce ya kamata a yi kamar yadda ka faɗa lallai hakika dama shi kan shi kansa jirgin ɗin ya gani ne daga wasu ya kwaikwaya mai da shi ke to suna abu ne mai kyau bari mai da shi gaba ɗaya a kasan tsarin Najeriya ba ta.
to amma kuskuren da shine mutum ya koma ya dauko ya ga ya ake wajen alimin jihar Yobe yayi nasara da kuma da aka Kaduna da kuma da ake yi a Katsina yayi nasara sai dauko nan su tsari wanda da mun ka fito nan tsari da dauko ba abin ne wanda yake alimin zai yi ci gaba kuma zai dauri ba haka nan komawa wancan tsari kamar da ka faɗa shine zaman lafiya kuma shine zai kawo ci gaban a cimma ainihin abin da aka muradin da aka sa a gaba
na'am a baya kai maganar cewa dole ne gwamnatin jihohi su shigo cikin wannan al'amarin misali duba da yadda yanzu al'amarin na hannun gwamnatin tarayya ne idan har gwamnatin jihohi da kananan hukumomi za su shigo cikin wannan batu sai ya zafi fara
alhamdulillah kamar da ka faɗa wato ainihin kamata ma a ce kananan hukumomi ne su kamata su ɗauka su fara dalili ko saboda abin da shafi ilimi na wato a tsari irin wannan kamata a ce daga karanin hukumomi kamata a yi tsore zuwa sama to na kanta inda za su fara shi ne ya zama da cewa an ware wasu kuɗi na musamman ɓangaren ilimi wanda yake za a ɗauki wannan kuɗi ya zama cewa kamar bajet ne a ware miliyan kaza ko biliyan kaza sai a bi ainihin a tantance dukkan ainihin makarantun tsangari da ke kowane gari a ƙaramar hukuma ya zama da cewa kuma an tantance yawan ɗalibai da yawan malaman da ke karantarwa su malaman nan ya zama da cewa ba a ce a ba a yankan albashi ba a ɗauki wasu kuɗi na musamman kamar alawus wanda za a riƙa ba su ɗaliban nan a ɗauki wasu kuɗi na musamman na alawus wanda za a riƙa ba su don a ƙarfafa su sannan kuma abu na biyu a kyautata ainihin wuraren kwanciyar su ba matsala ba ne don an idan aka ce an sai katifu da ainihin abin rubutu da karatu an rarraba waɗannan malamai da kuma ainihin kayan abinci da kuma an yi abin da shafi kiwon lafiya to idan aka ɗauko wannan tsari daga tsarin hukumomi aka ƙarfafa ma ƙananan hukumomi aka ba su kuɗi suka tafi da na ba za ta cewa abin zai dole ta yadda ko da an yi za a maida abin ya zama wata doka da ko da a jiha ko gwamnati tarayya to tsarin nan da aka ɗauko daga ƙarƙashi daga tushe shi ne zai yaɗu kuma zai inganta kuma zai kai ga cimma nasara.
Yawwa to dokta godiya muke kwarai da gaske.
Jami'u kanana jahannan muna da potepo lokacin suke zete yat satuwan ne ba kari a duba ko bara da yesu na saji.
Ce lalle ka wanda zai da ilimi akwai matsala
a yi ne raba
shi ya wanda jajjaki ya yi Allah ya bamu ilimi mai amfani wanda zai karar da al'umma gaba daya. To sannan kuma na san Maryam za a ga Facebook dinmu ya dan tafi ya karkata ka san an ce wai in ka je gari ka ga mutane da bindi kai ma ka tirga ya bishi aka dora
ai a katse mu ne ai Usman
saboda mai muhimmanci ne mutane za su ji bayanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da an zaka yake birnin New York yanzu nan ya gama jawabin sa kuma na ga
babban taron majalisar ɗinkin duniya
ne yake faruwa to kin ga bikin magajoye sai ya take na magaji har kai da Annabi hana to wannan sai aje aje to da fatan kuma Allah ya maida kowa duk wanda suka zo nan taro lafiya a gidajen shi sannan kuma maganan ilimi a Najeriya Allah ya ci gaba da inganta mana sannan a mako mai zuwa ne zamu karkare wannan magana na maganan hade karatun allan yara da maganar zamanin da ake ciki wato na boko da na allo dina
Usman dazu na so in fadi maka ka san wannan shirin nan na matasa na yali
eh na yali eh kin fara magana yauwa
mutane kam
to abinda za a yi ran juma'a zamu gayyato ɗaya daga cikin wanda suka nemi abin saka sanya da
bayani da gaskiya man wannan matashi da yazo nan Fardin Dodo to ga a Facebook din shi yasa cewa a Katsina ma
ne ma Maryam din take magana ya kamata mu zaɓo shi ya mana bayani akan
ga duk wanda suke da bukatar suna so su
yawa saboda matasa
yana da amfani sosai kam
to mun gode sosai a madadin
Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Patrick sai wanda ya hada mu a shafin mu na Facebook Live wato Solomon Jack Usman Ahmad Kabari ne nake cewa sai Allah ya kawo mu gobe zamu jiyo muku da wani sabon shirin gobe Laraba akan abin da ya shafi siyasa da shugabanci na gari inda zamu ci gaba da abin da muka faro a makon da ya gabata sai a kasance tare da mu in Allah ya kawo
Yeah, it's your song. da matan yamsu.